أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن أوانا مسلمي إنك آري مكو سلمة الدين المسلمين إذا السلام عليكم ورحمة الله سننكما من أقودي مع الله سبحانه وتعالى وان دي حالتيمو يرى يدمو يبام لافيا حري يزوى وان اللوكتي inda muke saki haduwa da ku domin karatun addinin mu mu sanar da kawunan mu kuma mu sanar da al'umman mu menene addinin mu na musulunci da fatan Allah subhanahu wataala ya ƙara ganar da mu wannan addini nasa kuma ya bamu ikon aikata shi muna nan cikin darasin nan wanda muke kokarin bayanin tunanin wasu daga cikin magabata na daga mutane wanda suka ba da kokarin su cikin tunani dan su gano menene sha'anin Allah subhanahu wataala darasin da ya wuce mun kawo tunanin wani wanda ake cewa Aristo wanda shi wannan bawan Allah din mun ci tunanin shi yana ganin Allah subhanahu wataala ba shi yayi duniya ba ku duba tun wancan karnin kafin haifuwar annabi Isa alaihi wa ala nabiyyina wa alihi alaihi wassalam ya kasance ne da wannan tunanin sai dai kamar da muka ce tunanin shi yana da matsala tunda ya za ya ce ba Allah ne ya halici duniya ba a ganin shi Allah kawai yana juya wannan duniya din ne Allah tunanin shi kawai yake yi bai tunanin kananan abubuwa duniya ya tarra ta bata motsawa yana motsata to daga cikin wasu wanda suka gabata irin manyan masu tunani na kasar da ake cewa girka su wannan masu tunanin an samu wasu daga cikin su suna da irin tunanin Aristo kamar wa kamar wanda ake cewa Socrates ko kuma a Platon su wa'annan sun kasance irin tunanin Aristo gare su irin yadda muka bayyana to yanzu darasin mu na yau muna son mu yi bayanin yaya tunanin wasu wa'anda daga baya bayan haihuwar Annabi Isa su yaya suke tunanin Allah subhanahu wataala kamar wanda ake cewa Galilei ko kuma wanda ake cewa Newton su wa'annan manyan masu tunani guda biyu tunanin su ya canza ma wa'ancin wa'anda suka gabata saboda bayan zuwan Annabi Isa da addinin da Allah ya yarda shi shine wannan na addinin Annabi Musa Annabi Isa alaihi salam to amma bayan wucewar Annabi Isa sai ya kasance al'umma mi suka yi sai suka canza wannan addinin saboda an yi ta samun matsaltsalo na tarihi wanda littattafan su ma an sha kona su sai ya zamanto wasu wanda suka hardace su suka zanki zuwa suna rubutawa sun yi ta rubuta kuma da kuskure an yi ta dai samu har ila yanzu akwai matsala cikin littattafan su kristoci wannan yasa wasu da suka zo suna son su yi tunani game da addinin da Allah subhanahu wataala ya saukar hukuma mu ce game da shi Allah subhanahu wataala sai zamanto tunanin su ya dan samu tasiri saboda addini ya zo amma su wa'ancin saboda kafin haihuwar Annabi Isa ne risala tana da nisa tsakani kenan a wancan lokacin kafin zuwar Annabi Isa an yi wata fatara wadda addini babu shi san ma an manta da addini saboda su Annabi Musa sun wuce da jimawa sai zamanto tunanin siyasa ba ma wa'anda su kuma bayan Annabi Isa suka zo shi yasa zamu samu cewa su wa'annan kamar yanzu shi wanga Galile din an yi shi ne ko Allah ya halice shi ne a shekara ta 1564 ya rasu kuma shekara 1642 kenan kusan ya rayu kenan shekara 78 an yi shi ne in muka lura kenan cikin karni na 17 wanda mu yanzu muna cikin karni na 21 kenan bayan haihuwa Annabi Isa shekara 2014 wanda kenan in muka lissafa shi wannan Galile dan mu gane cewa bai da nisa da mu kwarai shekara kawai 300 ne da 72 da rasuwar shi yanzu to wani irin tunani gare shi shi wannan bawan Allah din shi tunanin shi yana ganin Allah subhanahu wataala akwai shi wannan kamar da muka ce daman kowa ya sallama akwai shi amman shi yayi wannan duniya din yace shi ma a'a ba Allah yayi wannan duniya din ba shi Allah kawai yayi yayi wani abu da ake ce mu atom ko kun mu ce mai kwayar zarra wanda mun santa alqur'ani ma ya taba mu bayani kanta inda yake cewa faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara wanda ya aikata aiki ko da kwayar zarra ne ita mai kwayar zarra din nan karshen halitta karanci din halinta karshen ta yake ma'ana wata kwaya ce wadda ita ce ta karshen halitta babu abin da yake ta karanta wasu ma suna cewa ba a ganin ta sai da na'ura to Allah kawai ita ce ya halitta wannan halitta kamar da muke nan mun ishara cikin Qur'ani ma ta zo mithqala dharratin Allah ya ce duk wanda ya aikata aiki ne kware ko da daidai wannan aikin ne daidai gwalgwadanta ne zai gani in na kware ne zai gani in na banza ne zai gani to shi yana ganin Allah kawai wannan ne yayi duniya kuma daga baya ta hadu ta hanyar wannan kwayar ta zarra kuma yana ganin Allah bai da alaka da wannan duniya din shi alaka shi kawai da wannan kwayar ta zarra ne na'am akwai shi shi yayi wannan asalin kwayar zarra din amma daga baya ta hadu duniya ta samu amma ba wai shi kenan ga juya ta ba so da kana su duka har yanzu mi suna ga tunanin kenan tunda ba Allah yayi ta ba kenan bai cancanta ba abota mishi shi ba abin bauta bane na'am yayi kokari yayi wannan halitta din amma ba shine abin bauta ba kun gani kenan tunanin shi ya dan saba mana wanda ya wuce to amma akwai kuma wani wanda muka ce zamu yi bayanin tunanin shi shima a yau shi ne wanda ake cewa Newton shi kuma shi ma wannan bawan Allah din tunanin shi da yake an yi shi ne bayan zuwan musulunci bayan zuwan risala ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa tunanin shi shi kuma ya saba mana wa'ancan din duk wa'annan da muke bayani fa manyan mutane ne wanda su turawa suna littattafan su suna karanta littattafan su kuma da yawa ana samu wasu har yanzu sun yi imani da wannan tunani din shi ko wannan bawa Allah wanda ake cewa Newton ya kasance yana tunanin cewa shi ma Allah subhanahu wataala akwai shi na farko kenan kamar kowa sannan shi inda ya ci gaba yace Allah shi yayi wannan halitta din shi yayi wannan duniya din sabanin su can ba sallama ba Allah yayi duniya shi wancan na farko yana ganin Allah yayi mi yana motsa kawai duniya ne ya tarrata amma yayi kokarin motsa ta na biyu me yake cewa a'a shi kawai zarra ce ya halitta kawai wannan kwaya ta zarra kadai ya halitta alhali shi wannan wanda muke magana kan shi wato Newton kenan shi yana ganin a'a Allah shi yayi wannan duniya din, shi yayi ta da tsare-tsarenta da komi da komi, sai dai bayan yayi ta ya haita butunta, yanzu bai da alaka da ita. Shi kuma wanga wanda muke magana kan shi, wato Newton din nan, wani babban mai tunani ne fa aka yi a lokacin shi, wanda har yanzu ana ganin cewa da yawa a ci gaban da aka samu na kere-keren zamani da sauransu ta hanyar tunanin wannan bawan Allah ne. Saboda haka nan ana cewa ma kusan kowane lokaci, saboda da tunanin shi ake amfani, kusan kowane awa darajar shi tana karuwa. Saboda mi? Saboda ya kasance ya kawo tunani daban-daban cikin rayuwa, cikin abin da ya shahi halitta, cikin abin da ya shahi Allah, ya kawo nashi tunani. Allah shi duniya, amma sai dai ya haita batun wannan duniya din. Amma kuskuren da suka yi su duka, kamar yadda muka ce, addinin musulunci da ya zo, dan dole ne mu yi ishara kan wannan. Dama mun zo da bayanin su ne dan duk wanda yake sauraron mu yake da kuma masaniya game da waɗannan mutanen ya ƙara sanin cewa sun yi tunani. Kuma mun yi ishara da wani abu wanda ya wuce mai muhimmancin gaske, cewa wahayi da Allah subhanahu wataala ya zaba, nan ne zaka gane babban muhimmancin wahayi. Wahayi na Allah subhanahu wataala ya zo ne don ya taimaki tunanin ɗan Adam, don ya san za a samu irin waɗannan mutanen kamar su Aristo ɗin, kamar su Aflaton, kamar su Socrat, kamar su Galilei, kamar su Newton ɗin da muke magana kan su, waɗanda za su zo da wani tunani wanda za su ba da tasiri cikin al'ummar duniya, mutane su girgizu akan tunaninsu. Saboda wani zai iya ce, ai, saboda tunaninsu ne muka kai ga ci gaba na na'urori, abin hawa, abin balagoro a shiga a ta duk inda ake so, abin kawa na gidaje, ga sunan abubuwa waɗanda suna ba mutane mamaki. Kai daidai da TV ko mu ce television, wannan wadda muke gani, wadda ana ba da labaru ciki, ana watsa fina-finai, ana watsa da yawa daga cikin al'amurra wanda wasu suna ƙara ma ɗan Adam ci gaba, wasu kuma suna naƙasa da rayuwar ɗan Adam. Wannan salololi da gasu nan muna ta amfani da su, kullum ana ƙara masu ci gaba. Kwamfuta wadda muke aiki da ita, ma'ana za ka ce duniya yanzu ta samu wani ci gaba wanda babu kamar shi, wanda yana daga cikin ci gaban da al'ummar duniya suka samu ta hanyar waɗannan masu tunani ɗin. Amma ba lalle ba ne ba mu sani cewa wai su kaɗai ne masu tunani, a'a, akwai manya-manyan masu tunani cikin addinin musulunci wanda ya kamata ka koma musu in kai baka sani ba. Kakai tsammanin wai su waɗannan su ne manya-manyan masu tunani waɗanda kaɗai suka ba da hidima cikin ci gaban zamani? Manya-manyan waɗanda suka ba da ci gaba na musulunci sun mafi yawa akan waɗannan wanda mu muke karantawa. Saboda haka muna son mu bayyana tunaninsu ne don mutane su gane kuskuren wannan tunani ɗin. Nan gaba za mu zo da bayanin tunani na 'ya'yan Adam game da Allah subhanahu wataala a lokacin jahiliya, kafin zuwan kenan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Za mu tsaya a nan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin.